Masu sauraronmu, assalamu alaikum, kuma barkamu da shigowa sabuwar shekara da kuma sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna na wannan sabuwar shekara ta 2015. Kamar yadda aka saba, ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Kamfen din neman goyon baya don zaben 2015, shugaba Jonathan ya zarci Janar Babangida, inda aka ruwaito tsohon shugaban na kira ga mara baya ga neman tazarcin Jonathan. Sanata Goje na APC ya ci gaba da kamfen ga Janar Buhari da nuna ya kamata su lalami ɗaya koyi darasi.
Ai wannan kwaba a wancan karo, wani inda nake magana lokacin da ya wannan kwaban har gida an fafasa. Sai lalami da kuma na sto a matsayin sa mai shekaru da yawa ya koyi darasi bai koyi darasi ba. Idan ba zai fito ya goyi bayan Janar Buhari ba, to kada ya ɓata Janar Buhari.
Haka ne shi kuma dan takarar gwamnati Taraba a PDM Barista Dodo ya ce ba kankanta a lamarin ƙananan jam'iyyun adawa.
Dan takara da kuka kawo shine mafi muhimmanci. Da a ce girman jam'iyya ne da Kano da Kaduna NPN su ci.
A yayin da aka shiga sabuwar shekarar miladiya 2015, su kuma musulmi musamman ma mabiya ɗariƙar Tijjaniya sun yi jerin gwano don murnar ranar Maulidin Bana. Bama bamai sun ci gaba da tashi a Yobe, Gombe da Bauchi da samun asarar rayuka da dukiyar waɗanda ba su san hawa ba dai sauka. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Kuma kamar yadda kuka sani, har yanzu muna jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da akan samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma, duk wada kafar ungulu da wasu ɓatagari kan yi jifa-jifa. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin Fulani Alhaji Bello Abdullahi Badejo ke ci gaba da bayani.
Na biyu, maganan da kike cewa wani ya fito yana kama barayi a nan, wato ina je a nan jihar Plateau kenan, wani Shehu Aljan ne ko kuma wane ne Aljan? Shehu Aljan ya naji yana kama barayi a wani can baya ma can wasu lokuta can, sunansa Alikwara, wani sabon Alikwara wanda ya fito. To mu kame-kamen da yake na yansa na barayi da sauransu, babu hakikanin gaskiyar magana cewa barayi ne yake kamawa. Babu wannan, ni na karyata wannan al'amarin, babu hakikanin gaskiya. In akwai na samu koke-koke na jama'a wanda suke bayyana cewa duk inda aka samu labari wani ya taba rike wani bindiga da bulbairo ko kuma wani ya taba rike shanu ko kuma wani abubuwa dai hakan nan, za a je a bi kan wannan mutumin a kama shi, in baya nan a kama matansa, a kama wannan. Ni ban ji ba, ban gani ba, amma an kawo mana irin wannan koke-koke da yawa. Ina ji har bangaren biron ma, kaman bayanin da shugaban matasa na biron yayi a baya, an kama wasu matasa na biron kuma ba barayi bane. Wanda kuma mutane Fulani yanzu da zan kira miki Fulani za su kai 1000 a wannan gurin, za su baki labari duk abin da Shehu Aljan yake yi ko kuma wane ne yake yi. To gaskiya maganan nasa ya kamata a bincika kwarai da gaske. Kuma in aiki yake yi ya kamata a hada shi da yan sanda. Amma mun ji labari sojoji ne yake tafiya da su gidajen mutane ya je a yi ta wannan aikin nan. Ya kamata ko babu kome, yanzu a ce yan sanda sun gaza kenan, a ce soja sun gaza yin aiki, sai an kawo wani mutum, an kawo shi mutum da bai san kome ba, misali, ko kuma mutum wanda bai karanti harkan abin da ya safi bincike ba. Kai ko a yan sanda ma akwai wanda suka kore a bangaren ya za a yi a gano mai laifi. Ba wai a kama mutum kawai a rika yi ma mutum duka sai ya faɗi abin da ya sani da abin da bai sani ba. Wannan maganar ya kamata a ce in ma gwamnatin jihar Plateau ne ta sa shi yake wannan kame-kamen ko kuma hukumomin 'yan sanda ne domin sun gaza, ya kamata a duba al'amarin a ga da cewa koke-koken da al'umma suke kawo mana ya abin yake.
Mr. Dalio, an sha fama da tashi-tashin hankulan nan wajen fiye da shekara 10 kenan. Wani kokari hukumomi ta yi muku anan?
To, a gaskiya zan ce ba mu ga wani kokarin da aka yi ba. Sai dai mu, wato kamar yadda Alhaji ya faɗa, wannan magani wani abubuwan sai mun zo na famu da kanmu. Because wani ba zai zo daga wani wuri ko wai sai an force namu da bindiga ko da menene kafin mu yi zaman lafiya ba. A tun da ai da muna zaman lafiya, na tuna da so nawa na kwana gidan Fulani har mu je biki ko na aure kuna menene muna tudanya da su, kuma da din ba wai ba rikici ba. Amma yanzu abun yana ba mu mamaki, sai a ce saboda an sata shanu sai a je a kashe yara, kananan yara a je a yi kashe. In fact mutum da bai san komai a kai ba, to ana irin wannan abubuwan ba yadda in ana kashe ba inda za a zona, kuma a ce mu zona a duba hanyar da za mu magance wannan abu.
Alhamdulillah mutanen Plateau sun gyara zaman su, ana nan ana zaman lafiya, babu tashin hankali, babu fargaba. Allah mun gode. Ai
Plateau ka same albarka, Plateau ka same albarka, samu salama Plateau, samu salama Plateau,
ai zaman lafiya. Allah kuma ya taimake mu. Gidan radio da television.
So a gaskiya hukuma ba su taimaka mana sosai ba, amma ni na sun kira da suke gashi muna nan da shi shugaban Fulani. A gaskiya ya kamata ma neman lokaci a zona mu duba wani abu da kyau, kamar yadda ya fada a lokaci da yawa za a zona, amma maganan ba zai kai har kasa ba, za a yi magana sama-sama ne kawai. Amma kamar mu biron duk maganan da aka yi ko a wani bangare ko through dialogue ko na menene muna kai magana har kasa, kuma yara mu suna ji magana mu. In ba don ana ji magana ba, da gaskiya da yaki nan da zai zama wani abu ne daban. Amma mu muna dogara ga Allah, don saboda mu masu bi ne ba masafi, muna dogara ga Allah. Kuma ina tabbatar miki cewa addu'o'in da muna yi Allah zai ji addu'o'inmu. An duk wanda suna yin wani abu ban fa su tuna fa, Allah yana kallon kware kuwa, hocin shi zai soka ba da daidaiwa ba akan duk wanda suna aikata wani abu.
To Alhaji Bade Jabarin, dawo wurinka, idan an ce ka ba da shawara kafin mama gwamnati ku ya kunku wato tsakanin makiyaya da manoma, kana ga wace shawara zaka bayar na ganin kun fahimci juna an kuma samu fahimtar juna da zaman lafiya?
Shawara wanda zan bada ga al'umomi wanda duk inda al'umomi ya la'alla al'umomi na Fulani ne ko kuma na Birom ne ko kuma na wata Angaz ne ko kuma wani yare ne can, suna da sarakunan su. Babbar abun dubawa sarkinmu yana mana adalci kuma muna jin maganansa. Idan har sarki baya mana adalci yasa bara a ji maganar shi ba, to ya kamata mu taru mu ya mu fito da wani mu ce kai mu sarkinmu fa saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza, mu ga wannan shine mu muke so shine sarkinmu. Idan kungiyoyi ne misali, sai ya zamanto akwai wani wanda ya fi mu bude ido, yana nan shi ne ke kusa da gwamnati ko kuma shi ne gwamnati ta sani, ya kamata mu ce to wannan mutumin da kuke tare da shi ba shi ne shugabanmu ba, mu muna da shugaba kuma ga shugabanmu shi ne kaza. Zamanin nan yanzu an samu ci gaba, a jaridu ga sunan waya ko ina gashi nan wasiku, duk inda aka tura takarda nan da kwana biyu insha Allah za ta iya tafiya a isar da irin wa'annan koke-koke. domin al'amuran fa dole lalacewar shugabanci daga kan ɗan sarakunan gargajiya. In na ce sarakunan gargajiya gaba ɗaya ban cire ko mai anguwa ko dakace ko arɗo ko wani shugaban Fulani ko wani shugaban biron ko da na district ne ban cire ba, to lalacewar shugabancin nan shi ya haddasa lamarin haka. To ya kamata mu koma mu duba shugabanninmu na Fulani, muna adalci mu suwa gabanni, muna wa Fulaninmu adalci, suwa gabannin biron suna ma biron adalci. To in har babu adalcin nan, kinga an rabutun a gida. Idan aka rabutun daga gida kuma bara a ce a bari a bari ba, bara a ce ayi ayi ba. To idan muka gyara wannan, sai mu sake haurawa sama, sai mu duba to wa'annan shugabanni da sarkin biron da sarkin Fulani ko kuma da arɗo da shugaban biron akwai jituwa. In aka samu akwai jituwa, akwai fahimtar juna daga nan sama, to insha Allah za a iya magance wannan al'amari.
Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa, muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wani shahararren mai fashin baki kan zamantakewa a Najeriya, Dr. Usman Bugaje, da kuma wani babban likitan da akan tuntuɓa, wato consultant ɗan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka mai suna Dr. Harold Daniel, wanda zai sake kawo mana kashi na biyu na jawabinsa. Da farko dai ga Dr. Usman Bugaje.
Assalamu alaikum jama'a masu saurare, maza da mata, Najeriya da sauran kasashen da suke kewaye da mu. Al'amarin zaman lafiya al'amari ne da na san ya daɗe yana damun jama'a, kuma ana ta tattaunawa, kuma mutane suna ta magana akai. To ni ma ɗan gudunmuwar da nake son na bayar, kamar yanda mafi yawan mutane suke bayarwa, shine in jawo hankalinku akan cewa duk rayuwa ta duniya ba za a iya samun ci gaba ba idan ba a samu zaman lafiya ba. Duk inda aka samu rikici, aka samu tashin hankali, to ba wai kawai rikicin da tashin hankalin da rasa dukiyoyi da rasa rayuka za a samu ba, a sai ma an rasa yadda za a yi a samu ci gaban da kowa a rayuwarsa abin da yake nema kenan. Ma'ana idan wani ya ce ga wani abu ana yi saboda shi zai je ta da hankali, to ta da hankalin nan da za ka yi zai jawo maka wato matsaloli fiye da matsalolin da kake fuskanta. Saboda haka ina son jama'a su gane cewa dukkan abin da ya shawo kansu, dukkan abin da ya dame su, dukkan abin da suke ganin kamar wato zalunci ne da waye, da kwai hanyoyi wanda za a iya bi, wanda za a iya gyara su ba tare da an kai inda za a yi kashe-kashe ko a je a ɓata dukiyar jama'a ba. Domin idan aka bi wannan hanya na kashe-kashe da ɓata dukiyar jama'a, to ba za a samu gyaran da kai kake niyyar yi ba, ko ku kuke niyyar ku samu ba, kuma abubuwan da wato rayuwarku baki ɗaya za ta ƙara taɓarɓarewa, domin ba za ka samu duk wani wanda yake da wato harka ta kasuwanci ko ta neman rayuwa da ɗan ƙaramin ɗan kasuwa da babban ɗan kasuwa zai gudu daga inda ake fitina ya koma inda ba a fitina. Kamar yanzu misali, mu muna nan arewa, muna ta wannan fitintunu kala-kala iri-iri. Sauran ɓangarori na Najeriya ba kamar kudu maso yamma, suna nan su hankalinsu kwance, jama'a suna wato ayyukansu ƙasarsu ko kuma ɓangaren suna haɓaka, ga yaransu suna samun aikin yi, makarantunsu suna gudana, sauran mutane na duniya suna zuwa suna saka jari suna bude kamfanoni suna ƙara samun arziki suna ƙara samun kwanciyar hankali suna ƙara samun ilimi da karatu suna ƙara samun ci gaba bayan mu muna ba wai kawai tsaye muke wuri ɗaya ba a'a bayan muke komawa bayan muke ci wanda da yake wata harka ta abin harkar ta zo ta tsaya don ba ma mai saye ba ma kowa a wurin mutane sun fashe sun gudu ba ma wanda yake da sukunin ma ya zo yana neman wani abu kowa ta kansa yake yi saboda haka ji bayan muke ci bayan muke ci bayan muke saboda haka mu ne zamu rasa kuma mu ne zamu sha wahala kuma ƴaƴanmu wanda za su zo daga baya su ne za su zama bayan waɗancan waɗanda su hankalinsu kwance suna ci gaba suna tafiyar da al'amuran su komai su yana tafiya domin su ne za su yi arziki su za su yi ilimi su za su rike ƙasa in ana son ba mutane mukamin za su rike ƙasa don su suka yi karatu su suka yi ilimi su ne suke da arziki ko siyasan ma za a su za su zo su yi ta su za su yi komai saboda haka muna maida mutanenmu su zama bayan waɗancan wanda hankalinsu ke kwance saboda haka don Allah don Annabi mu yi makan mu faɗa mu duba irin illar da waɗannan abubuwa suke mana mu dawo bayan mu ƙara tunani mu ko kuma mu gaya mu kanmu gaskiya al'amari muna da matsaloli ya kamata ai wani abu da kai hanyoyin da za a bi waɗanda ba za su kai ga tashin hankali da kashe-kashe ba shi kisa ko lalata dukiyar jama'a a dukkan addinanmu guda biyu wato jarima ce wadda babu kamata duk a cikin laifuffuka da za kai babu kamar irin waɗannan Allah ya ba waɗanda aka yi laifuffuka iri-iri haƙuri da juriya da kuma hankalin da za su hangi gaba Allah ya mana jagora.
Shi ma Dr. Harold Daniel ya ce babu yadda za a sake gina ƙasa ko farfaɗo da arzikinta muddin babu zaman lafiya.
In ba mu gina ƙasarmu ba in mun shiga cikin wahala kamar yadda muke ciki yanzu ko kuma an samu cuta gashi mutanen Liberia suna da Ebola suna shan wahala. Mutanen Amerika sun je sun zare mutanensu daga can sun ba su magani sun warke sun koma gidajensu. Mutanen Liberia da Sierra Leone har yanzu suna cikin wahala. Ba wai ba a san a taimake su bane amma in baka taimake kanka ba kafin wani ya zo ya taimake ka za ka sami matsala da yawa. Najeriya muna da kuɗi muna da masu ilimi amma wannan bambancin da muke nunawa kan addini shine yake bata mana ƙasa. In kuma mun je mu samu matsala ba mu iya taimakon kanmu sai kuma mu je mu nemi waɗansu su je su taimake mu ba wai sun fi mu yawa ba wai sun fi mu ilimi ba ma wai sun fi mu kuɗin ba ne kawai don je mun ƙi mu haɗa bakinmu mu haɗa hannunmu mu manta da waɗannan abubuwan da ake gaya mana cewa in kai musulmi ne ya kamata ka yi kaza in kai krista ne ya kamata ka yi kaza. Kamar yadda nace da fari waɗannan addinin koya mana aka yi waɗanda suka koya mana su suna cikin zaman lafiya mu mun koyi wannan addinin daga wajen su muna son mu nuna a duniya cewa mun fi bin addinin akan ko waɗanda ma suka kawo mana addini to ni abin da nake so in roki ƴan uwana ƴan arewa shine mu kwantar da hankalinmu. Addininmu ya kamata mu yasa mu zama mutanen kirki ba wanda za mu je muna faɗa da junanmu ba. Ba wanda zai ce mana muna abin kirki a duniyan nan in dai mun ki mu gyara ƙasarmu mun ci gaba da wannan tashin hankali a kowane lokaci za a ji a krista sun yi kaza ko kuma musulmi sun yi kaza. Wannan ba abin da ya kamata muna yi ba ne. Mu abin da ya kamata ya dame mu shi ne yadda za mu haɗa kanmu mu gina ƙasarmu. Akwai ƴan arewacin Najeriya da yawa da suka bar Najeriya domin su ba su san tashin hankali. Ni ma yanzu ba a Najeriya nike ba amma in dai so na ne a Najeriya zan zauna a Najeriya zan yi abin da nike a nan a America a Najeriya zan mutu amma ba na san tashin hankali ba kuma wanda yake san tashin hankalin duk ƴan arewan da na sani a nan da musulmin da krista in mun yi taɗi duk kowa baya san wannan tashin hankalin da muke yi. To ni kiran da nike yi da cewa shine mu haɗa hannunmu tare mu gina ƙasarmu. In za ka yi addininka ka yi addininka ya kamata addininka ma ya nuna cewa kai kafi wancan nuna imani kai kafi wancan sa ƙwazo a gina ƙasan ba dai ka je ka lalata abin da shi yake so ya gina ba. wannan ba haka bane zamu ci gaba a kasan mu. To ƴan uwana, zan tsaya dai anan yau, ina fata za ku ji kiran da nake yi. Nagode.
To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon, sai kuma wani karan a kasance lafiya.